taron wanda aka yi takin daga buri zuwa aiki isar da wadata ta hanyar cinikayya a nahiyar. Bayan masu jawabai sun gudanar da jawabansu ɗaya bayan ɗaya kan yadda Afirka da ke da ɗimbin arziki za ta fidda kanta daga cikin ƙangin matalauciyar nahiya. Shugaba Akufo Addo, babban bako mai jawabi a wajen rufe taron, ya ce matakin da wasu ƙasashe 44 suka ɗauka na shiga yankin gudanar da cinikayya nahiyar Afirka mara shinge AFCFTA a takaice ya nuna ƙarara cewa nahiyar a shirye take ta yi kasuwanci a tsakaninta, yayin alƙawarin cewa zai tattauna da sauran ƙasashen Afirka 10 da suka rage domin tabbatar da shigar dukkan ƙasashen Afirka. Abin farin ciki ne a lura cewa ya zuwa watan Nuwamba na shekarar 2022 mambobin ƙasashe 44 sun amince da AFCFTA. Wannan wata kwakwaran shaida ce da ke nuna ci gaban siyasa da jajircewar shugabannin nahiyar wajen cimma haɗakar kasuwanci a Afirka. Kuma ya zama wajibi mu haɗa hannu don tabbatar da kasancewar dukkan ƙasashen nahiyar suna ciki. Shugaba Akufo Addo ya ƙara da cewa don cimma wannan manufa ta haɗin gwiwa shugabannin siyasa da 'yan kasuwa na Afirka da sauran masu ruwa da tsaki kamata ya yi amfani da damar da yarjejeniyar AFCFTA ta bayar wajen bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka. Mai sharhi kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Tijjani ya yi ƙarin bayani kan wasu hanyoyin da shugaba Akufo Addo ya zayyana wajen cimma wannan buri. A nasa bangar, babban sakataren kungiyar ta AFCFTA Wamke Lemene ya sanar da kafa sashen warware takaddama a cikin sakatariyar domin tunkarar duk wata takaddamar cinikayya tsakanin ƙasashe mambobin kungiyar. A karon farko muna da hukumar sasanta rigingimu da tsarin sasanta rigima wanda zai adalci wajen yanke hukunci kan sabani da zasu taso a ƙarƙashin shirin AFCFTA. Kuma ba shakka kamar yadda muka sani ana iya samun sabani a cinikayya, kuma za a haɗa lauyoyi da ƙwararru ne wajen tabbatar da hakan. A rana ta biyu na tattaunawar, mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia a jawabinsa ga ministoci, jakadu da 'yan kasuwan Afirka ya yi nuni da cewa ya kamata nahiyar ta yi ƙoƙarin ganin ta magance giɓin ababen more rayuwa da ake buƙata domin sauƙaƙa aiwatar da shiri na AFCFTA wanda zai iya cin kuɗi da ba zai gaza dalar Amurka biliyan 130 a duk shekara ba. Afirka na buƙatar tsakanin dalar Amurka biliyan 130 da dala biliyan 170 a duk shekara domin toshe giɓin ababen more rayuwa a nahiyar a kashi 5 cikin 100 a kowace shekara ko fiye. Wannan yana ba da damammaki masu yawa don zuba hannun jari a kamfanoni masu zaman kansu. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas ya yi kira ga shugabannin da suka yi wannan zama na tattaunawa da su tabbatar da matsaya da suka dace a kai. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.